الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعم الله تبارك وتعالى بوديا لسائك دعوة موانا الدرسي لا تفسير القرآن من كرمة مناسك سورة الكهف وما مناك الآية تتلعى وانا دام سكبا ayin da muka karanta. Insha Allah, kafin mu ci gaba akwai tambaya. Mai tambaya na farko yake, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mallan tambaya ta shine, misali idan mutum zai fitar da zakatun zakafin da kai, misali in kwano goma ne, zakan zai iya fitar da shinkafa da wake a haɗe, saboda ƙarancin shinkafa, kuma kamar shinkafar kwano shida ne, kwanon wato kwanon hudu saboda babu alayyati halin tazakatul fitr. Ana fitar da ita ne daga nau'in abincin da mutane suka fi ci, saboda shi ne abinda talakawa suka fi rayuwa da shi, al'umma majority. Musulunci sauƙi ne da shi, idan ma an kai fagen ba ka da shi sai ya haƙura da wannan abu. Amma idan da wadata, to lalle ana son ka yi kusan ma farillacin na sunna ita zakatun fitr. Kuma wake yana daga cikin abin da ake ci a rayuwa, haka gero, haka masara, haka dawa, haka shinkafa, duk waɗannan abinci ne wanda ake ci a rayu da su, za a iya fitarwa da su. Kuma idan kana da wadatar shinkafa da wake, za ka ci gaba da su. Kamar yadda mutumin da yake Makka yakan cire dibino, yakan cire kuma sha'ir da sauran nau'in abin da ake. Zama akwai tambaya da mutane suke ce yi, ko za su fitar da taliya. Ina jira na mawuni magana ne, yanzu ma sai da wani ya sake tambayar, ban san abin da ya sa mutane suka fuskanci maganar fitarwa da taliya ba. To taliya dai abin da muka ce, idan har za ka iya fitarwa da taliya misali, to sai ka rurkusa ta ta zama auni da za a mata irin yadda ake auni ta ba, amma ba za ta ba da tsinkanta haka ne, saboda tsinkanta baya auniwa ya fita kwano. Ko yana auniwa? Sannan taliya ma ba asalin ta rogo ne ba, ba wani auni. Kamar dai yadda wani ya faɗa, ake rogo ce kawai ake murza ta take dawa. Kaga rogo kuma ba ta cikin abincin mutane a nan, don haka kawai ka fitar da abin da ya samu shi ne na shinkafa, na masara, na dawa, na gero, na maiwa, su ne abin da suka fi sauƙi a nan. kuma su ne galibin abincin mutane. Wanda kai wannan ne yau. Wannan ce assalamu alaikum malam. Da fatan an sha ruwa lafiya, Allah ya biya bukatun na alheri, amin. Ya ji kan magabata, ya albarkaci rayuwar mahaifiyanka. Malam, mata na ne an mace CS, an cire yaro bai wuce awa ɗaya ba, yaron Allah ya masa rasuwa. Malam tambaya na anan shi ne, za a sa wa yaron suna, sannan kuma za a masa yanka? Ina neman ƙarin bayani. Malam na gode, Allah ko Allah ya yi ma ilimi albarka, amin. Muna godiya ga wannan addu'a. To manzo Allah ya faɗi magana kamar addu'a, wataƙila lokacin da yake magana yana magana ne babu labarin ICS shirya ba. So da wadannan abubuwa da dubaya su, amma kuma da yake annabi shi an ba shi maganganu dunƙulallu waɗanda kowane zamani ma zai iya hukuntar su da maganganun shi. Sai ya ce idza Allah sarikan faqad wajaba, idan yaron da ya faɗo daga cikin mahaifiyarsa an haife shi sai ya yi ƙara. Galibi daga jariri ya shigo wannan duniyar ƙara yake faru, shi ne ma wasu suke ganin cewa wai ya lafiyayye ne, in bai kukawa ba yi da lafiya. To wannan fa faɗar mutane ne, ba faɗar Allah ba ne. Dan kada ka je ka ɗora yaron da ya kuka ba su ba yi da lafiya, ba magana ce wanda mutane suke. Amma shi abinda annabi ya ce kawai idan ya faɗo ya yi ƙara, to wajaba shi ne komai da ka sani wanda bai mutu ba to ya wajaba kenan a yi ma wannan jariri, shi ne ma'anan wajaba. Domin wanda aka haife shi za a masa sallah idan ya mutu, ko za a masa wanka, za a masa suna, yana da rai duk za a masa, ko su haka wanda ya faɗo ya kuka tun da ya shigo duniya ya kuka to ya iso da ran. Na haka duk abin da ake yi ma wancan shi ma za a masa, shi ne ma'anan ya wajaba a masa suna, ya wajaba a masa sallah, ya wajaba a masa wanka, ya wajaba a saka masa likafani, ya wajaba a je a masa sallah. To shi ma wannan tun da ya faɗo sarikan, kuma an cire shi daga cikin uwarsa tiyata ne siya ka kai, kuma har ya kai awa ɗaya. To malamai suka ce za a masa kai, ba ma wannan ba, akwai wanda aka ce an yi ɓarin ta ne ya faɗo, bai faɗo sai ya kuka. Malamai sun tafi a kan cewa shi in ba a sa masa suna ba, tunda ɓarin sa ake ya cika wata huɗu, amma yana da rai ya sauka a duniya sai kuma ya mutu. Wasu malaman sun tafi sun ce ba sai an masa suna ba, balle wanda ya kai CS aka masa CS, to shi kuma suka ce saboda ma za a kira kowa da sunansa a lahira, to shi ma ya kamata a masa suna duk da ya bar duniya. Sannan tunda kowane yaro kuma jingina ne akan ragon da aka yanka masa, to shi ma ya kamata a yanka masa dan ya jingina da shi a ranar tashin alkiyama. Sannan kuma yi masa wannan shi ne zai baka kai uba ya jira ka a kofar aljanna. Domin duk wanda ƴaƴansa suka mutu suna jarirai, za a ce yaron su shiga aljanna, ran su suna jiran iyaye. na jin da ya tashi ko ko da kai da rayuwa ko kai yanka masa tor ko kuma masa suna wannan shine abin da yake kamala a wajen malamin shi ne saboda wannan abubuwa don ana kiran mutane a ranar tashin alkiyama da sunaye ya tunda kuma ya zo duniya ya taba rayuwar duniya ko da ta awa ɗaya ne sannan ya bar duniya ta ya rayuwar duniya don haka yana daga cikin waɗanda suka koma lahira ba wai dama barin su ake a mace ba to saboda haka za a masa wannan abubuwan da malam zai karanta mana waɗannan ayoyi guda biyar kuma za mu ga abin da Ibnu Kasir ya faɗa a kan sababbin saukar wannan sura insha Allah karanta mana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
كفي مفسرة أخي مطلع wacce aka yi ma wani mutum satar mota a wannan wurin na ga jiya ne ko shekarun jiya wannan lamari wato rasar kunyar ta kai iyaka da kuma wato ta'annuci da ake ma Ubangiji a wajen karatun Alƙur'ani a cikin watan Ramadan mutum ya zo lokacin da ake neman gafara a goma na ƙarshe amma ya zo ya yi sata karɗan da anan ne waɗannan la'anannun mutane ne saboda dama annabi ya ce la'anallahu sari Allah ya ƙine ma ɓarawo annabi ne yake wannan salati a cikin watan Ramadan a goman ƙarshe a wajen karatu Alƙur'ani ka zo ka saci mota wannan dole ba za ka gama lafiya ba za su gama lafiya ba kuma ba za su yi arzikin ba kuma ba za su taɓa rabuwa da damuwa ba a rayuwa Allah ba zai cire su cikin damuwa ba domin sun saka mai kayan cikin damuwa kuma sun saka ma waɗanda suke da imani da damuwa a cikin zukatan saboda haka su ma Allah zai dame su ba zai kyale su ni abin ya tayar mun da hankali ƙwarai da gaske da aka kuma mota ne ke mota guda aka zo nan aka saka ba a ƙofar gida ba a ƙofar ba a nan gurin inda ake karatu Alƙur'ani kai Allah kar ka bar wannan mutum Allah muna roƙonka ka nuna masa kai Allah ne kar ka bar shi ya ji daɗi duk inda yake wannan duk waɗanda suke wannan aiki duk inda suke Allah kar ka bar su ji daɗi ya Allah ka tayar musu da hankali Allah kai ne mai Ubangiji kar ka ba su nutsuwa ko na musu ƙana zarra na ji kamar wani ma yana cewa motar ba ɗaya ba ce kar ku za mu faɗi abin da ba shi ke nan ba yawwa ɗaya kam ya zo ya faɗa amma kada ku samu mu faɗi abin da ba haka yake ba sai kun tabbatar da labari. So da ka addu'ar da muke yi shine Allah kada ka ba wa waɗannan mutane kwanciyar hankali, ka tayar musu da hankali ya Allah. Shi kuma wannan bawan Allah da aka yi masa satar mota, muna addu'a Allah Ubangiji ya mayar masa, Allah mayar masa da gurbi. Muna taya shi jajantawa kuma da jin ba daɗi, sannan da addu'a da fatan Allah Ubangiji ya canza masa cikin gaggawa, ya mayar masa da wata gurbin da ya rasa, ya kwantar mishi da hankali. Su kuma Allah su ɗaga musu hankali, Allah kar ka ba su nutsuwa. Kuma muna roƙonka Allah ka tona musu a fili, Allah kada ka bari su goya, Allah kar ka bari su tsira ya Allah. Ubangiji a fito da su a kama su. Muna roƙonka ya Allah ka yi wannan da ƙudurarka ya Allah da ikonka. Azzalumai ne, an zalunci mutum, kuma ka yi alƙawari Allah wanda aka zalunce shi in yi addu'a za a mun wakilce shi wajen yin addu'a. Allah ka sa a kama su, Allah ka tona musu a fili, kar ka ba su kwanciyar hankali ya Allah. Mala ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alhamdulillah kan wannan sura. Ibn Kathir ya yi magana wa kad zakara Muhammadu ibn Ishaq sababa nuzuli hadhihi surati al-karima. Ibn Ishaq Muhammad ya ambaci sanadiyar saukar wannan aya. فقال سيتي حدثني شيخ من أهل مصر. شيخ نادك شكي متانا مصر يا بلا باري قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة. يتي يا قبات الله قريم يا ظنى تارد مقصن شكرا أربعين دوان أبو وانا مغنى يتي أنكر قوتني لغا إكريما. An Ibnu Abbas qala, daga dan Abbas yake cewa ba'asa Quraishun An-Nadr ibn Haris wa Uqbah ibn Umay ibn Abi wa to Mu'ayd ila ahbar Yahud al-Madina. Annabi sallallahu alaihi wa sallama wa to Quraishawa sun ta da wasu mutane daga garin Makka, saboda wannan sura Makkiyyah an saukar da ita a Makka. To sai Quraishawa suka aiki wasu mutane daga cikin waɗanda suka tayar aka aika har zuwa Madina, ba wai dan Annabi yana Madina ba, yana Makka lokaci. Kun san Madina ita ce take da malaman Yahudi da Nasara, a lokacin su ne malamai a gurin. Allah bai abin nan wato bai kai Annabi ya yi hijira a wannan lokacin ba, don haka waɗanda suke malaman Yahudu ne a Madina. To sai Qurayshawa sun yi idan ba ku manta ba a ƙarshen suratul Isra, kun ga yadda ta'allusin da suke kai na cewa in ana son su yi imani sai an yi kaza, sai an gyara musu Makka, sai an saka mata ruwa, sai an yi gonakai, sai an yi wane ne. Ai duk kun ji labarin yadda aka saboda haka sai suka tura wani wanda ake kira Nadr ibn Haris da wani wanda ake kira Uqbah ibn Abi Mu'ayd. Suka ce ku je Madina tunda akwai malaman Nasara waɗanda aka ba su littattafai, ku tambaya mana ina, ku tafi ila a habari Yahud bil Madina, zuwa ga malaman Yahudawa. Fa qalu lahum, ku ce musu saluhum an Muhammadin wa safu lahum sifatahu, ku je ku tambaye su akan labarin Muhammad. Kun zan ba sa ce masa annabi, ku je ku tambaya akan labarin Muhammad. kuma ku gaya masa duk irin abin da yake mana a garin nan. Su da yake malamai ne su gaya mana in shi annabi ne. A Taurat ba ta faɗi surar annabi ba? Ko? Ni ko ba ku ji ne? A Taurat ba ta faɗi surar sifar annabi ba san Allahu alaihi wa sallam. An faɗa. To tunda su malamai ne. Su yanzu sun yi ta'annufi, sun yi ta'annufi, sun yi kafirci, sun yi komai. Da haka suka tura waɗannan su je wajen malamai su tambaya musu ne labarin Muhammad.
Ya bayani.
Ya ce, su ba su labari, saluhun ku je ku tambaye su an Muhammad a kan labarin Muhammad. Wasabbu lahum sifatahu, ku siffanta a gare su duk irin sifofin da yake. Wa akhbaruhum bi qawlihim, ku zo ku ba su labari da irin abin da suka ba ku labari. Fa innahum ahlul kitab al-awwal, waɗannan yahudawa su ne mutanen da aka ba ma littafi tun farko. Wa indahum ilmun ma laysa indana min ilmin anbiya, suka ce a wajen su akwai ilmi, ilmin da mu ba mu da shi a nan, kuma su suna da ilmi ne, ilmin daga annabawa. Wa kharaja, sai Nadir ibn Haris da Uquba kawai sai suka kafa hanya. Yanzu an aika su je su tambayi malaman Yahudu akan annabi mai labari. Wa kharaja, suka fita hatta qadimal madina, har sai ga sunan sun zo Madina. Wa sa'alu akhbara yahud an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suka tambaye suka ce me labarin wannan da yazo yake cewa shi manzo ne. Wa wasafu lahum amrahu, suka siffanta al'amarinsa, suka gaya wa malaman Yahudawa. Wa ba'da qawlihi, da sashin wasu maganganu. Wa qala, suka ce musu innakum ahlu taura, ku ne waɗanda Allah ya ba mu at-taura, malamanta da ku. Wa kad ji'nakum, mun zo muku ne litukbiruna an sahibina hadha, ku ba mu labari akan wannan abokin namu. Suna nufin sahibin su garin su ɗaya, saboda haka su ba su labari. Qala, sai fa qalat lahum ahbaru yahud, sai malaman Yahudawa suka ce musu abinda za mu gaya muku idan kuna so ku gane annabi ne ko ba annabi ba ne, to ga abinda ya kamata idan kun je ku tambaye shi. An gane? Yanzu an ba su dama, idan annabi ne zai amsa waɗannan tambayoyi, idan ko ba annabi ba ne to ba zai iya amsa musu waɗannan tambayoyi ba. Don haka malaman At-Taura Yahudawan Madina sai suka ce idan kuka je ku tambaye shi, saluhu an talafin, ku tambaye shi akan abubuwa guda uku. Na amarukum bihinna, za mu umurce ku da waɗannan abubuwa guda uku in kun koma ku tambaye shi. Fa in akhbarakum bihinna, idan ya ba ku labari da waɗannan abubuwa guda uku, fa huwa nabiyyun mursal, shi annabi ne wanda aka haifa. Wannan duk abin da ake annabi ai ba wai an gaya masa ba, su dai yanzu suna nan su abu ne a can gefe ko, saboda su samu damar ya za a yi su ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam. Suka ce idan ya ba ku labari akan amsa guda uku nan, to shi annabi ne wanda aka aiko. Wa in lam yaf'al, idan bai iya ba ku amsa ba akan tambayoyi uku da za mu ba ku, to farrajulu mutaqawwir, kawai mutum ne maƙaryaci, ƙagar maganganun sa kawai yake fara. Kuma waɗannan amsoshin ba mai iya ba da su sai annabi. Kun ga yanzu watakila ai da ƙarfin gwiwa za su dawo ko? Shi in ya ba shi, in ya ba ku amsa a kan su, to fa innahu nabiyyun mursal, shi annabi ne wanda aka aiko. Wa in lam yaf'al, in bai faɗi haka ba, farrajulu mutaqawwil, to wannan mutumin fa mai ƙagan magana ne. Wa rawfihi ra'ayakum, saboda haka ya zamanto ku dubi sha'anin ra'ayi wato yadda abun ku yake to me tambayar da in Allah za a tambaye annabi a tambaya guda uku sai suka ce musu saluhu an fityatun zahabu ila dahr al-awwal ku tambaye shi akan wasu sabari da suka tafi tun wani zamani da farko san su ne mutanen ashabul kahfi din an gane ku rike tambayoyin ba tambaya ta farko shine ku tambaye shi akan labarin wasu samari da suka fita daga cikin garin su suka gudu da addinin suka shiga wani guri suka tafi tun zamanin farko ku tambaye shi abinda za ku tambaye shi ku ce ma kana min amrihim mene yanzu al'amarin su ake ciki mene suke ciki yanzu fa innahum domin su waɗannan matasa qad kana lahum hadisun ajib a cikin al'amarin su akwai zance na mamaki akwai abin da ya faru da su na mamaki kwarai da gaske tambaya ta ɗaya kenan wasaluhu ku tambaye shi kuma tambaya ta biyu an rajulin ku tambaye shi labarin wani mutum tawafin wani mai kewaye duniya balaga mashariq al-ard wa magariba saboda yawon sa a duniya sai da ya kai magudan rana ta yamma ta gabas sannan ya je mafaɗanta kuma ta yamma a tambaye shi ma kana naba'uhu me labarin sa tambaya ta nawa kenan tambaya ta biyu wanda za a je a tambaye annabi tambaya ta uku idan kuka je ku tambaye shi wasaluhu anir ruh ku tambaye shi a ina rai yake a jikin mutum an gane ma huwa mene shi suka ce fa in akhbarakum bi dhalik idan har ya ba ku labari da waɗannan tambayoyi guda uku ya ba da labarin ya amsa su to fa huwa nabiyyu annabi fattabi'uhu ku bi shi cikin sun bar al'amari yanzu a buɗe kenan ko ba wata jayayya in dai amsa waɗannan tambayoyi shi annabi ne kawai a bi shi fa in lam yukhbirkum idan bai iya ba ku labari ba da wannan fa innahu rajulun mutaqawwil shi mutum ne kawai mai kagan maganganu ba gaskiya yake ba ne fasna'u fi amrihi ma bada lakum in dai kaza ba ku amsa kai kana dauke mana hankali ba wai ne
ba magana
to ba magana mu ai muna magana
ko yace fasna'u bihi yace idan bai amsa muku da abinda
aka ka cire kuma yana kula da ku ta kawo mutane rubutu
wa'in lam yukhbir kum wato idan bai ba ku labari ba fa innahu rajulun mutaqawwil yace shi mutum ne wanda yake mai kagen ƙarya don haka fasna'u fi amrihi ma bada lahu tunda ya kasa ba da amsa ku je ku yi duk abin da za ku yi wanda kuka ga ya dace a kan kawai ku yi ko ku kore shi ko ku gage shi ko ku san da yadda za ku yi tunda ya kasa ba ku amsa kawai ƙarya yake ku je ku aikata duk abin da za ku yi fa aqbala nadr sai nadr biya ya juyo wa uqbata da shi da uqba hatta qadima ala quraish har sai da suka dawo kan quraish tafiyar kilomita 400 da wani abu zuwa madina su je su nemi wannan bayani annabi kuma yana zaune a cikin garin makka don ba a hijira ba lokacin saboda haka suka dawo garin makka sai suka tara qurayshawa fa qala sai suka ce ya ma'ashara quraish ya ku taron Qurayshawa kad ji'inakum haqiqa mun zo muku bi faslin da abin da zai rarrabe komai da komai ma bainakum wa bain Muhammad abin da yake tsakanin ku da tsakanin Muhammad mun samu abin da zai bayyana da gaskiyar al'amari kad amarna ahbaru yahud
ai malaman Yahudawa sun umurce mu, sun umurce mu da yin me, an nas'alahu an umuri, mu tambaye shi akan wasu al'amura. Wame ku kun ji bujaru abin ku shikenan ne. An nas'alahu an umuri, sun ce mu tambaye shi akan wani al'amari. Fa akhbaruhum biha, sai suka ba su labarin tambayoyin nan da aka dora su akai. Yanzu saura a samu Annabi sallallahu alaihi wasallama a tambaye shi. Faja'u rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai aka dungumo kawai, sai aka tafi aka samu manzo Allah. Fa qalu, sai suka ce masa, ya Muhammad, madadin su kira shi da ya rasulullah, ai ba su karɓa ba tukunna. Ya Muhammad, akhbarna, ko akhbirna, ba mu labari. Fasa'aluhu amma umiru, ko amma amaruhum bihi, sai suka tambaye shi daga abin da aka umurce su da su tambaya. Fa qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, ukhbirukum gadan bima sa'altum an, gobe zan ba ku labari da abin da kuka tambaya. To anan ne jarrabawa za ta shigo. Sai malam ya ce, walam yakasni, Annabi bai saka insha Allah ba, yake kawai gobe zai ba su amsa. Nan jarrabawa za ta shigo. Shi yasa a cikin suratul kafir za ta rabu wata aya tana cewa, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah, kada ka ce za ka yi wani abu a gobe sai ka san insha Allah. Shi kuma Annabi ya ce, zan ba ku labari, ukhbirukum ghadan bima sa'altum an, zan ba ku labari gobe da abin da kuka tambaya. Ibnu Kasir ya ce, walam yastathni, bai istisna'i ba, fansarafu anhu, sai suka juya suka tafi suka bar shi. Wa makasa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama 15 laila, manzon Allah ya zauna kwana 15, Allah bai wahayi ba, kuma dama amsar daga Allah za ta fito da wahayi. Yanzu a wannan gurin, idan da misali zai ta kaddarawa, kana cikin tawagar an ce gobe za a ba da amsa, kuka zo a ba ku amsa ba, me za ka ɗauka? An samu kwana 15, ka san kuwa dole mai sharri ya yi sharri ko? Kuma dole mai ƙarya ya yi ƙarya, dole mai son ya ƙara ya ƙaryata Annabi zai yi murna da wannan. Saboda su malaman Yahudawa cewa suka yi, in har bai amsa muku ba, fasna'u bihi ma bada lakum, ku yi duk abin da kuka ga ya bayyana a gare ku. Rajulun mutaqawwim, mutum ne mai ƙarya. Ka dubi wannan magana. Kuma akan haka suka tabo, kuma an ce gobe, kuma goben ta yi ba a samu amsa ba. Jarrabawa ke nan ko? Amma shi a wajen Allah ya yi wannan don ya koyar da al'umma darasi. Akwai abubuwa da suke ta faruwa irin yadda Allah ya ce ma Annabi, afallahu anka lima azinta lahu, Allah ya yafe maka, me yasa ka musu izini? Waɗannan wasu darussa ne wanda ake koyawa al'umma su sani cewa Allah dan ka yi imani ba zai kasa jarraba ka ba. Ka san wannan, Allah zai jarraba ka akan abin da ka yi imani da shi na gaskiya, kuma daga can gaskiya ne. Amma Allah sai ya jarraba ka domin ka samu wata damuwa a ranka don ya kankare maka wani abu, kuma a ƙara daga darajar ka. Wannan Allah yana yi. Abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama, sai ya bata rai ya daure fiska saboda makamfa ya goma ko har ma Annabi in makamfin ya zo ya kan dauki mayafin sai shimfiɗa masa sai ya zauna. Duka ne waɗannan abubuwa ne waɗanda suke nuna cewa ashe a cikin tafiyar Allah yana da jarrabawa. Dan haka sai fansarahu anhu, suka tafi suka bar shi. Wa makasa rasulullah 15 laila, ya zauna kwana 15 لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا الله بيذن شيء أن النبي بشكين قانا قوم شابير إن النوحي ولا يأتيه جبريل عليه السلام جبريل بيزوج أن يبا بل لي أباد أمسا قوم أكراء أن المتعن أباس نفتاك فرمسوا أن نقولين جيشون سمو ده قام kada ka dauka koma waye Allah yana iya jarraba shi a kan wani abu ko kuwa wa'adi da shi ya kasa cikawa kuma ka san mutum ne kamili watakila sai ka dauki wannan kuma ya zama dalilin yi masa sharri wannan zai iya faruwa zai iya faruwa tunda yanzu ga abin da annabi ya faɗa kuma ga abin da yazo ya faru حتى أرجف أهل مكة حرف لوكتين دا متى لمكة سوكا قوصا سبودا أني جنكرين أني جنكرين حرفانا بوم شاديات كما وحيين بي ضبا أنقاني سبودا أنكا سيزكتي وقالوا سيزكا فارمغانا سكتي وعدنا محمد غدا النبي أمن القوري قوبي واليوم 15 يوم قانا قوم شابير قد أصبحنا فيها يوم واي قانا قوم شابير لا يخبرنا بشيء ببام نباري بدا كوبي أما سألناه عنه لذا أبن دمك تنبيش وحتى أهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حري زمن توبا ذلك الله حكا من يادا من يادا من شعرس حكا من يادا من شعرس سبودا من مقصد وحي أنه سبودا وحي يا إذن كري وحي يبيض وقانا قوم الشعرية وشق عليه أبن يتنني أكبر ذلك الله ما يتكلم به أهل مكة أبن mutanen makka suke ta magana a kan ai an tambaye shi ya kasu ba dan ai kaza da kaza ai waye waye shikenan yan fadi ba a tambaye ka ba kowa ya samu labari ko summa jaa jibril bayan kwana 15 sai ga jibril ya zo kwada min indillahi daga wajen Allah mabuwaye da daukaka ya zo bi surati ashabul kahf da surar mutanen kahf waɗannan da aka ce mutum 10 ai 8 da suka tafi suka zauna al'amarin su akwai mamaki an gane sai ga kinan jibril ya zo da surar fi amaa wato mu'atabatuhu iyyahu ala khuzlihi alayhi har ma Allah yayi magana me yasa annabi yake bakin ciki da abin da ya faru da su dan sun yi kaza sun yi kaza an ce za a ba su amsa gobe ba a ba su ba me na damuwa a ciki me annabi zai dame shi wa khabaru ba su aluhu kuma sura sai ta zo da duk abin da aka tambaye su aka tambaye annabi min amrin fitiya wato na daga al'amarin waɗannan samari wa rajulut tawwab da kuma wannan mutumin mai yawo a duniya surar idan mun bi ta zamu ga qur'ani yayi magana yana cewa wato wa mutanen abin nan am hasibta anna ashabal kahfi wa al-qaim kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ila al-kahf wa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shababa هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين يجي فمن أظلم بمن افترى على الله كذبا سأل الله يتوى إذا اتغلتم حردي إن أذل آل الأبال جب متانا كافيا نصورة شاتف وقبال إيد وانا الأبال أمسا تاسمه أمسا تاسمه إما دي بتروا أكل لوك سند النبي فنابا أما دي أمسر دا الله يبادا أن يتشاكل عن أكثر حقيقة من أبن دا وأن نم يهودا سكي مغانا لما لم يهودا سكي مغانا لأن أنغاني سيوى نم بياو دا أكسي أتشين سورة في الله يسي ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم من الذكرى سنا تنبيا akan zulkarnain age ya musu ni zan bada bayani inji Allah Allah ya bada bayani to sai wata sai aya kuma da ta zo a cikin suratul isra wanda Allah yake wa yasalunaka anir ruh suna tambayanka kuma akan rai age ya musu kul qulir ruh min amri rabbi rai yana daga cikin al'amarin ubangiji amsoki guda uku duk sun samu ko tambaya uku ne sun samu ashabul kahfi sune fitiyatul aman Allah ya bada amsa da bayanai cikin ayoyi da dama sannan kuma sai zulkarnain shi ma ya dauki wasu ayoyi kamar bakwai ko takwas ana bayanin su sannan sai waye alunaka anir ruh tambayar ta uku ita ce akan rai Allah ya ce ga musu qulir ruh min amri rabbi yanzu amsa tambayar ko ba amsa ba duk tambayoyin an amsa su ورجل التواب ده wannan mutum ne yawan jawo wa qaulul lahi azza wa jalla da fadin Allah mabwayi da yace wa yasalunaka anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wasu malamai suka ce saboda amsar da suke nema sura gabaɗe aka saukar da ita aya 110 saboda a karanta gabaɗe su ji bayanin yadda yake to yanzu wannan tambayoyin da suka bayar Allah ya bada amsa saboda a kore su ba wai Allah yana bada amsa dan sai an gamsar da su ba za su gamsu ba shi munafiki duk yadda zaka yi da shi ba zai gamsu ba komin gaskiyar da ka masa kuma komin fitowa fili da kai masa da abu shi ba zai gamsu ba saboda munafiki sai ya samu wata magana wacce zai tsora ba ko ya samu wata gaba ya makale a wannan gurin saboda munafikin da yake cinsa amma shi Allah ya ba da amsa domin annabawa ba za ka zo ka tambaye su ka ta ba da amsa ba domin ai sakon Allah suke karewa idan za a tambaye su babu amsa to kuma lamari zai zama wani abu daban kenan saboda ka duk abin da aka tambaye su Allah zai kawo wahayi sai ba da amsa shi yasa Allah sai fara bude surar da alhamdulillah الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وديات تبتا قال الله وان يسو قرد نتافي أبسا باوانتا ولم يجعل له عوجا وما الله بسا كركتا أتكي وانا نتافي باشد شق باب كركتا دمنتم آية تفرقوا أتكي سورة البقرة وبنجد يقول ومؤمنين شقوا أكل نتافي duk wanda kaga yana da shakku akan wannan alqur'ani in ya faɗa ko dai kafiri ne ko munafiki ne amma in ba haka ba mumini na hakika in dai an karanta masa alqur'ani dole yadda maganar Allah dole ka yadda da ita domin babu karkata a cikin ta a miƙe take akan hanya shi yasa Allah ya fara da surar a cikin suratul baqara shi alif lam mim yace zalikal kitab wannan littafin littafin alqur'ani kenan wannan littafin inda Allah la raiba fihi babu shakku a ciki duk abin da muka faɗa a ciki gaskiya ne ba shi da shakku duk wanda kaga yana shakku a cikin alqur'ani to ko dai munafiki ne ko kafiri amma musulmi mu'min babu yanda Allah zai faɗa kuma ya ce yana shakku a kai an kore maka maganar shakku a ciki kuma Allah ya tabbatar da littafin cewa shari'a ce duk wanda ya bi shi ya shari'a yaza anan Allah ya gode maka kanka muka dauki lokaci muna ta bayani sanadiya ko hikima na saukar da wannan littafi saboda dan adam ya san cewa kitabul hidayah littafi ne na shari'a wato kitabul mubarak littafi ne mai albarka hablullahi ne igiya ce ta Allah man tamassaka bihi hudiya wanda ya riko da shi ya shari'a wa man talabal huda min ghairihi adallahullah wanda diya ne shari'a daga wani wannan alqur'ani ba daga alqur'ani ba ya ma fata inji Allah an gama ubangiji yace qayyiman wato ma'ana littafin tsayayye ne malai ce taqaddama fi awwal tafsiri annahu ta'ala yahmadu nafsuhu almuqaddasa inda fawatihul umur wa khawatimha malai ce mun gabatar a farkon tafsiri idan ka koma suratul fatiha kenan mun gabatar a farkon littafin nan cewa shi Allah ya hamadu nafsahu ya gode makansa kuma mun fadi irin godiyar da Allah ya makansa iri daban-daban yayi wannan inda fawatimul umur lokacin da Allah zai bude al'amura da yawa yakan sa alhamdu kisa an daga ka bude alqur'ani wata sura ce ta farko ita ce suratul fatiha ita kuma ta fara da me da alhamdulillahi rabbil alamin shi yasa yace Allah ya gode makansa ransa mai tsarki a lokacin da zai bude al'amura yakan bude su da alhamdu haka kuma idan ya cika ta al'amura yakan cika su ne wa kawatimiha da alhamdulillah mun karanta muku anan mun fada Allah ya farar da wannan duniya da alhamdulillah kuma daga ƙarshe bayan an gama hisabi dan wuta ya shiga wuta dan aljanna ya shiga aljanna komai ya ƙare babu sauran wani abu Allah ya cika komai waqila alhamdulillah bayan an gama wannan Allah ya ce alhamdulillah kun ga kenan da mabudi da mafari duka da alhamdu ake an gane ya kamata ka kwakwabi sha'anin ubangiji kai bismillah da alhamdu akan dukkan abubuwa shi za ka ga da yawa malamai za su fara bismillahir rahmanir rahim sai kuma su fara da alhamdu saboda haka abun ne sannan kuma idan an zo tashi alhamdulillah duk abubuwa yawanci da aka fara da alhamdu da ƙarshe da alhamdu wa innahu al-mahmudu ala kulli hal min shi Allah abun godiya ne a kowane hali wa lahu al-hamdu fil ula wal akhirah godiya ta tabbata ga Allah a farko kuma godiya ta tabbata ga Allah a ƙarshe wa li hadha abida nafsuhu ala inzal kitab al-aziz ala rasulihi al-karim dan haka Allah ya gode ma wato ya gode ma kansa a bisa saukar da wannan littafi mabuwayi kuma ya saukar da shi a bisa manzansa mai karamci shine Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi tsira da amincin Allah su tabbata ga wannan manzo sallallahu alaihi wa sallama fa innahu a'zamu ni'matin an amaha Allahu ala ahli al-ard domin abu guda biyu nan sune mafiya girman ni'ima wanda Allah yayi wa mutanen bayan ƙasa annabi al-Qur'an babu wata ni'ima da ta wuce wannan dan haka duk wanda ya imani da annabi ya imani da al-Qur'ani ya karanta al-Qur'ani to babu wanda ya fi shi alheri kuma babu wanda ya samu ni'ima irinsa zai iya yiwa wani ya ce ai bai da kokoro bai yi kuɗi ba to ai kuɗi ba a sa su cikin ni'ima in ana kirga irin wannan ni'imar wannan ni'ima ce ma abin nan wanda take tafiya da ɗan adam har bayan rayuwarsa kuɗi kuma suna ƙarewa ne a cikin rayuwa ko kai ka ƙare ka basu ko kuma su ƙare su barka amma ba wanda zai shiga la'ira da kuɗi komin kuɗinka idan ka mutu to za ka bar su amma karatu in ka mutu ma ka mutu da shi ne babu babin da za a zo a raba gadin ilimin wani ko akwai sai dai a ce a zo a raba kuɗinsa da gidajensa don ba a zuwa lahira da su amma ka karanta wannan alkur'ani ka haddace shi in ka mutu ka mutu da kayanka ba wanda zai ko ƴaƴanka ba za su iya cin gadonsa ba wanda zai iya ci ka san kenan wannan ni'ima ce tabbatacciya amma wata ni'ima ce ta aro ina jin mai bidu sunna ne ko me wanda yake cewa da yake lokacin su kuɗi ne na zinariya haka a dunkule wani ya zo saboda ya samu saɓani da ƴaƴansa da matan shi zai mutu sai ya haɗiye zinarinsa kawai zinare ne sai ya haɗiye shi saboda kada ma su ci gado musulunci ya ce a fasa cikinsa a cire zinarin sai a kai shi lahira ba zinari ko kai ma za ka gwada kawai ka tara bungunan nerori ka ce duk ranar mutuwa a saka kabari ba wanda zai kai ka dasu wannan sai ma a ce babu kaji na kai kaba kawai kana kuka don za ka mutu kudina a saka ne a cikin kabari na ba za a kai ka ba wannan sai dai ta ihun banza har ka mutu a tura ka kawai a raba musu gado bayan da ka iya wannan wannan ita ce ni'ima ta abadiya kai imani da manzon Allah kai imani da alqur'ani kai aiki da abin da annabi ya gaya maka abihi ni'ima abadiya wannan ni'ima ce ta har abada fa innahu azamu ni'matin an'ama Allahu ala ahli al-ard mali ce wannan ita ce ni'ima mafi girma wacce Allah ya ni'imta bayinsa a bayan kasa shi yasa aka ce duk wanda ya haddace alqur'ani amma sai ya ga wani mutum da kuɗi sai ya ɗauka wai wannan mutumin ya fi ito ya yi asara ba ƴar ƙarfa ba duk wanda ya haddace alƙur'ani don ka ga wani aladu mai naira wai ka ɗauka cewa wai yanzu ya fi ka wallahi ka yi asara hukuncinka ma mara daɗi ne a wajen wasu malamai ƙur'ani ai ya wuce wasa Allah ya baka shi ka dauka cewa wai akwai wani wanda ake masa wata kyauta a bayan kasa har ta fitaka to babu shakka ka kantsantar da alqur'ani ba wanda ya samu girman ni'ima a bayan kasa irin amma yanzu ku ga yadda ake wulakanta da masu alqur'ani ko haka ne na'am ubangiji yake cewa malai yake cewa iz akhrajahum bihi min adh-dhulumat ila an-nur domin aidan wannan alqur'ani ne Allah yake fitar da mutane daga duhu na kafirci duhu na munanan dabi'u ila nur ash-shari'a zuwa ga haske na shari'ar Allah haske na musulunci haythu ja'alahu kitaban mustaqima yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan littafi ne tsayayye la ihrijaj fihi wala zayga babu karkata a cikin wannan littafi a ihrijaj shine karkatacciyar hanya da ba mi kikiya ba wala zayga shine karkatewa duk wanda ya bi littafin nan inda ya bi shi akan yadda yake to ya samu hanyar da take tsodar mi kikiya ce babu karkata a cikinta bal yahtadi ila siratin mustaqim ba haka ba amma Allah zai shiryar da shi zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya bayyinan wadihan jaliyan duk wanda ya riko da alqur'ani kaji siffar hanya ta kama bayyana hanya ce a bayyane kuma wadihan afili kuma jaliyan wacce take bayyanuwa kamar hasken rana ba wani karkata a cikin nazirin lil kafirin Allah ya tsoro annabi ya zama mai gargadi ga waɗanda suke kafirai wa bashiran lil mu'minin kuma ya zama mai albishir ga mu'minai shi yasa Allah ya ce wa lam yaj'allahu 'iwaja Allah bai sanya karkata a cikin wannan littafin ba ai lam yaj'al fihi 'iwajajan wala zaygan wala mailan Allah bai sanya karkata wato a cikin wannan littafi din ba bal ja'alahu mu'tadilan mustaqima Allah ya sanya alqur'ani daidai yake kuma tsaye yake dodar har zuwa ga ubangiji to da haka Allah ya ce qayyiman ma'anar sa shine mustaqima alqur'ani daidai ne dan haka duk wanda ya riko da shi to zai zama akan hanya ne wanda ya karkace wasa zai zama to a karkace ana nuna mana lokaci ya karato ما دورا بوبي ان شاء الله اكن لينذر قوما انا ذا دورا ان شاء الله اما يذو ذا ماجي انا سبودا لوكتي يا قراتو سي بوبي ان الله يكرم السلام عليكم
sun ce daga yau ba su sa ta da wani yana zaune a cikin mota duk gobe za su ɗauki mataki a kan duk wani suka samu a cikin mota don haka in mota ta ne ta jira in an tashi da ta zo a cikin motan ka domin ba su yi ban mota ta ba da jama'a ka ba amma in an tashi kuma da cikin karatu mutum fatan Allah sa kiya sai aka
to ya jama'a dan Allah kamar yadda na faɗa ran nan ake hakuri man mene a ciki sai ka zo na cikin mota ai kana iya kulle mota shin bude da dubar ka zauna ba ka jin jima a jikin wato su mutane ne duk yadda kai da su bara su miƙe su bi hanyar da ya kamata ba sai an yi ta samun matsala kuma yanzu daidai ne muna karanta wannan littafi shikenan dan Allah ya ta samu hayaniya tsakanin mutanen da suka zo ji da waɗanda kuma suke tsaye da dukiyar mutane yanzu daidai ne daidai ne za ka je coci ba ba za ka samu wannan abun ba a coci kuma suna da motocin da suke yanzu amma mu mai yasa ne komai namu su ya zama da banza mai yasa mai yasa ake wannan abu so da Allah ba su motar nan su yi haƙuri da Allah duk wanda ya zo ya haƙuri ya ajiye ya kulle motarsa ya fita waje ni ban ga wani abu da za a ce sai an yi ta maganganu ana ta wai har sai an rubuta takarda an zo ana ta magana kawai ka fito kuma mutanen nan tsaron motar kan nan suke saboda suke ba za su iya bambanta kai ne mai motar ko ba mai kai ba in kowa za a bar shi a cikin mota wanda zai iya shiga ya maka abin da ba shi ke to ina da zakan wannan abu wallahi mutane sun ce ba za su riba to shikenan sai a zauna a zama a karaju zan mu zama dabbobi ba mu da tsayi shikenan in an ci haka aka zaba to shikenan eh mana in dai hakan aka zaba ka ga kenan sai a tayi tun daga darar da ai ba wani abu bane motar motar ba ba mune anan take zaman suwa ga darar shekara kusan 30 nan ba a kasar Kuwait mota ma ba wani abun alfahari ba nan ne kawai ma mota wata zama wani abun alfahari su sun dauke ta ma larurar kamar yanzu waya ne ka zo kana ta gadara da wata waya wa za ka yi ma gadara da waya ma da shushe yana da mai gyaran takalmi da kowa ma yana da waya to me ne a ce ka tsantsantar da kanka sai Allah ya daga ka ba girman kai za ka yi ba saboda yar mota saboda wani abu kawai shikenan kai ba za ka duk abin da za a yi ba za ka yi ba wannan ba daidai ba ne wallahi ya kamata in Allah ya maka arziki ka yi tawazu'i ya kamata idan ka zo cikin mutane ka yi tawazu'in da za a zauna a ji daɗi a tashi a yi addu'a a watsi amma kullum rigima kawai rigima kawai rigima kawai shi kenan yanzu sun sun rubuta suna cewa za su ɗauki mataki to me kenan ku kaga kai da motar ka ce za a zo kuma ana hayaniya kenan ko daga ƙarshe idan suka ɗauki mataki to za a daina jin karatu don hayaniya za ta koma wajen ku ne haka ne ko idan kun san ba za ku daina ba to mu riga karatun daga yau kowa zai zo ya faki motar sa gobe ba kowa an ai da ma karatu ne hada mutane ba wanda in ba karatu ba ne ba zai zo nan zai zo shi ba wanda zai zo nan wajen so me yasa ba za mu iya hada kai mu amfana da abin da ake din ba Allah ya mana albarka kawai ka fito daga motar ka shikenan ba za ka fita ba ina da zakan wannan abu wallahi ni dai ban ga wani abu ba a ciki wanda za a tsaya ita wannan hayani wai haka a FMC din nan ba kawai gyara faki shikenan mutum sai kama zage zage ka gyara faki shikenan akan wannan ka rasa ma wace irin gadara ce ko ko mutumin nan da za a zo a taba maka mota shi ne zai kokarin kare maka volunteer ne ba kudi yake biyan su ba in azumi so da Allah muna roƙon ku masu mota dan Allah dan Allah dan Allah kada a zo gobe a tada wata hayaniya ku kuma ɗan agaji ku bi abin ku a hankali domin ku ba kuna da taku irin matsalar kowa sai an gaya maka gaskiya kuma kuna da irin taku matsalar saboda kana agaji to ai aikin ka tun da taimakawa za ka to dole kuma kai rarra shi kada ka zo ka hau kan mutum da wani lafazin da ba shi kenan ba saboda haka kowa dole ya zamanto ya yi abin da ya kamata yawa idan aka yi wannan to za a samu fahimtar juna yawa amma kada mataki da za ku ɗauka sai za ku ɗauki mataki za ku karfi mota ne ko za ku jawo mutum da mota ko ya ba kai kuma mai mota ka ji tsoron Allah kada ka jawo mutane hayaniya saboda ka zo da mota, ka sabbaba abin da zai zama to hayaniya. Ina ganin idan an bi wannan ka'idar da ai an zo na lafiya ko na mene a'a ba kwana nawa ne ya rage ba, ai awa ɗaya ma mutum zai shiga wuta, awa ɗaya za ka iya shiga wuta, awa ɗaya kuma za ka shiga aljanna. Ba maganar karancin kwanaki muke magana, mu buƙatar mu shine a wanye lafiya. Kazalik khairul a'mali khawatimaha, idan hayaniya ake a wannan gurin misali aka watsa, to duk kwana 20 din da muke ba su za a bada labari ba, labarin na hayaniyar ne. Ko ba ka gane ba da kake cikin wannan kwana ya ga wai kan kwana kuma da suke rage
khairul a'mali khawatimaha.